Jama'a masu sauraron mu barkanku da sake saduwa a shirin zamantakewa shirin da ke hada kan al'umma dake da bambancin addini kabila jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban kasa sunana Zainab Babaji A yau ma wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Sokoto Muhammad Nasir ya ci gaba da tattaunawa da waɗansu al'umma ne da suke zaune tare ba tare da tashin hankali ba suna kuma hulɗa ta arziki duk da shike sun fito daga shiyoyi daban-daban na Najeriya ne daga kuma kabilu da addinai daban-daban ga ci gaban tattaunawar tasu
Shirin zamantakewa na wannan mako ya da zango ne a jihar Sokoto
sunana Alhaji Sani Umar Jibbi sarkin yakin gaji uban kasar gaji idan za a yi riko da abinda tsarin mulkin Najeriya ya fito da shi to kuma aka aiki dan Najeriya ba a ci gaba bako duk inda yake dan nan na mai kasance zanna ne yake to a amince da haka dan to ina ga wannan zai kawo zaman lafiya
to rake dade da yake mun ji al'ummomin da azumi cikin gundumar ka kuma sun tabbatar da suna zaune lafiya da junansu wani irin amfani kila za a nuna a hili yanzu a ce zaman lafiya ya kawo a cikin wannan gida ka
to babban amfani da za a nuna wa ke zaman lafiya ya kawo in ka zo yanzu cikin kasa ta inda yake zama mini Najeriya irin ta maji da wannan da ke da zu irin Offer Road irin Madera zaka iske ga coci ga masallaci kuma ba ta faɗa ba wani biyuri katanga su ma daya tsakanin masallaci da coci kuma ba ta faɗa ba kuma kowa na da fahimta da juna so kaga idan da babu wannan sai a samu tun da ganin Sokoto gaba daya gari ne na musulmai ne to amma kuma yanzu suna da hakuri da juriya da wanda ba musulmi shi ma yana wurin ibada kuma ba taba shi ba na biyu idan ka dibi yadda suka kasuwancin su a zo a yi fadan siyasa fadan kone-kone kuka kayan su ba taba ba ba taba shagon kowa ba ba taba wurin gidan kowa ba taba kona gidan kowa ko an ka buje shi ba na uku idan ka zo kuma makarantun ne da ake karatu zaka iske da su ne akwai dan kabila Igbo akwai dan kabila Yarbawa akwai dan kabila kudanci da kudanci akwai dan kabila Arewaci da Arewa maso tsakiya kuma dukkan su da al'adunsu ba ta samun matsala ba zaka iske ma National Service NYSC so nan ababe ya sa muna abubuwa tare sannan ayi na biyu masarauta ta wadda gani yan majalisa na nika tattauna da su akwai faso cikin su akwai wakilan kristoci da yawa wakilan mata da matasa wannan duk abin zaburo wanda gwamnati ka so ayi ko wani abu ina da su duk in bidi goyon bayan kowa duk abin da mun ka fahimce shi su kristoci na magana coci coci hada mutane su gyara halayya kaza su ba da goyon baya ga shawaran gwamnati mu ma masallatu muna hadi kungiyoyin mata na kan ana hadi kungiyoyin mata na musulmi ana hadi to wannan shi ne akwai zamantakewa ta kwarai kuma hakika yau duk wani abu za a yi yau wanda ya kunshi na jama'a ta sai na ce ina rabaran Iliya ina rabaran Matthew ina rabaran Bulus duk muna da kasu mu hadu mu tattauna menene ne ra'ayin mutanen su ga namu mu yi matsaya guda wanda ba ta tsara interest din kowa ba da cin zarafin kowa ba ta zo daidai da interest din muka promotion to kowa sai shi da shi wada mutane ne ta hannun da suka yadda sai su yadda abinda gwamnati ta so ayi a nasara sai a samu goyon baya da nemi sadari ba a samu rejection ba a samu tashin hankali ko ta tsaniya saboda su ne shugabannin addinai su ne shugaban da jama'a suka yarda da su su ne da aminci da al'ummar su kuma lalle in muna magana da su muna tattauna da su muna wanzar da zaman lafiya muna ƙara faɗakar da fahimta political ne guda muke secondary school guda muke primary school guda muke kasuwa guda muke kuma babu da ra'ayi mu ki juna dole mu yi hulɗayya wannan su kaga Najeriya kenan mini Najeriya cikin gidajen mun sarauta duk yau akwai dan kabilu akwai matan nan ma auro musun hayyawa kuma diyan su tuna annan tare da mu yau duk majalisa ta walau dan dan Bayaraba na walau dan dan Ibo ne walau dan dan Tibisa walau dan dan Plato duk suna cikin family din mu kuma mun zan guda kuma kowanne suna iya zama sarki cikin diyan su to wannan muna shi aka hada kan Najeriya kowa ya mutunta wani kowa ya mutunta addini wani kowa ya mutunta kabila wani
har yanzu ina tare da ɗaya daga cikin al'ummar da ke zaune a wannan unguwa sunana Reverend Iliya Ibrahim na Hakan Church a nan cikin birnin Sokoto wani irin darasi zamantakewa ko kamata a ce ta nuna ga Najeriya da ke ita ma ƙasa ce wadda adda mabambantan kabilu da kuma addinai
akwai babban darasi ranar 26 a watan 10 da ya gabata mun taru da musulmanmu da kristocinmu sun zo sun taya mu bikin sallar Christmas, wanda har mun kira media sun dauka an sa a television da ni a gani irin kokarin mu na kawo zaman lafiya da fahimta juna, wanda babban darasi ne. Dan a cikin azumin da ya gabata mun zo nan mun taro mun yi buɗa baki da musulmi da kristoci tare, duka mun sa wannan a media an gani a television da me su a koyi cewa darasin idan mu mun fahimci junan mu addini mu bai kawo mana fada ba, addini bai kawo gaba ba, damuwan daga gare mu ne. Sa'an da mun fahimci juna za mu zauna lafiya, so mun bar wannan ya zama darasi domin sauran garuruwa ko kuma sauran inda ake zaune da mabambantan addinai da kabilu daban-daban, a fahimci zama taron shine cigaban mu, shine arziki mu, domin duk inda babu zama lafiya babu cigaba, babu kuma kwanciyar hankali, babu arziki kenan. Ko kasuwanci ko sana'a ko addini ma bai shiwa in babu zama lafiya. So amma in an koyi zamantakewa tare za a samu cigaba.
Rabaran Iliya, bayanai sun nuna cewa dai ana zaune lafiya kuma ana jin daɗin zaman lafiya ɗin. Wani irin hasashe gare ka ko kuma wani irin makomawa kuke fata a wannan yanki?
Babban makoma da muke fata a wannan yanki shine mu cigaba da haɗin kai har ya zama gurbi ga waɗansu malamai da kuma pastoci wanda ba sa cikin rukunin mu, ba a Sokoto kaɗai ba, da Najeriya gaba ɗaya. A cikin zamantakewa mu anan ba ma duban me zaka ba mu, muna duban me zane ma al'umma ya zama da taimako a gare ta. Shi yasa har wancan kungiyar ta kafu kuma muke zama tare, muke aiki tare. Sa'annan kuma ina so in mori damu ma in kira ga pastoci da malamai da kowanne in rike matsayin da Allah ya bashi. Idan kwaɗayi ya ɗauke ka kai malami ko pasto, ka bi 'yan siyasa za ka zubo da darajanka. Kuma an ce mutunci madara ne, in ya zube bai kwasuwa. So yana ba ma malamai da pastoci shawara, ba umarni ba, shawara. Matsayin da Allah ya baka a matsayin ka na jagoran addini, ka rike shi da gaskiya kuma ka koyar da gaskiya. Amma ka bar kwaɗe, domin kwaɗe zai halakar da mu. In ka dubi abin da yake faruwa yanzu a cikin ƙasar nan, waɗansu pastoci da malamai sun zubo da darajansu, har ana faɗa musu maganganun da bai dace a social media ba, domin neman tunani ko faranta wani zuciya. Baka faranta Allah rai ba, ka faranta wani zuciya zai zo ya dawo zama damuwa a gare ka. So irin haɗin kan da muka samu muke tafiya, ina fatan ya zama gurbi ga waɗansu su koya, ba a Sokoto kaɗai ba, a dukkan Najeriya, domin mu samu zaman lafiya. Addinin mu duka guda biyun nan bai koya mana fituna, bai koya mana tashin hankali ba, duka ina kira da zaman lafiya. Amma jagorantan addinin da kuma masu bin addinin su a damuwa. So in an fahimci juna, an tsaya a yi rayuwa da gaskiya, kowa ya bi Allah shi, to za mu samu zaman lafiya, za mu samu ci gaba. Damuwan da muke a cikin ƙasar nan za ta warke. Amma rashin bin addinin da yanda ya kamata, da rashin faɗar gaskiya, da son zuciya, da kwaɗayi, duk ya jefa mu irin cikin wani halin da muke ciki.
Zaman lafiya da daɗi, sai da shi za mu jima burina.
To har yanzu dai a cikin shirin na zamantakewa ina tare da wata mata wadda ita ma tana cikin mazauna wannan unguwar da aka kira ƙaramar Najeriya a nan Sokoto.
To sunana Lami Musa, ni daga nan ne ta maje.
To shi anan kamar irin kasuwanci da hulɗayya ta waje ba cikin gida ba an hito waje, kamar irin sana'o'i, ya kuke zaune da waɗanda kunka bambanta da ƙabila da su ko addini?
To gaskiya a fannin kasuwanci zamantakewa ta wurin aiki ma na gwamnati muna tare da kabilu daban-daban. Lisani ni shugaba ne, marubuciya ne na matan kan gaba daya, mukan yi zama da matan samuwa, mukan koya ma kanmu juna sana'o'i domin yantar da kan mata, mukan hana zaman banza ga mata, mukan nuna ko ruwa ne ka samu ka sai da shi ka sarrafa shi, mukan kuma ba su shawarwari mu koya musu akan duk abin da namiji ya kawo. Kada ka lalata da shi, kada ka banzartar da shi, domin lokaci zai yi za ka bi addinin nan kuma ba za ka same shi ba.
To wani irin darasi kiga ya kamata a ce Najeriya ta koya daga ku da azumi tare da wasu mutane da kun ka samu kanku kabilunku sun bambanta addinin ku ba mata da su, wani irin darasi ya kamata Najeriya ta koya?
Ina so Najeriya gaba daya ta san da cewa mu da Allah ya hada a cikin Najeriya a matsayin magada na Najeriya, mun zama daya da musulmi da krista da dan gargajiya. Idan har muna girmama ra'ayin kowa ga addinin shi, baka raina addinin wani ba, to za a sami zaman lafiya. Amma idan ka raina addinin wani, yau fada ya shiga tsakaninka da wannan addini, kai ka jama kanka. Kowane addini yana koyar da zaman lafiya, amma waɗanda suke ba ta gari da masu zaman kashe wando suke kawo tashin hankali domin neman wani abu na nasu zuciyarsu wanda kuma baya kawo ci gaba sai dai ya kawo koma baya. Allah dama ya albarkace Najeriya da abubuwa da yawa waɗanda idan ka sarrafa su za su zama da amfani.
Har yanzu ina tare da wata baiwa Allah a cikin shirin na zamantakewa wanda ita ma tana zaune a cikin wannan unguwar. Ya sunanki?
Sunana Aminatu Aminu.
To me a shawarar da zaki baiwa sauran al'ummar Najeriya idan aka kusanta da yadda kin zauna yankin da ba nake ba kuma kike aure gidan da ba kayin nake ba kuma kina zaune lamun lafiya, wani irin kira kuma shawara zaki baiwa 'yan Najeriya?
To ni dai shawaran zan ba ma 'yan Najeriya shine zaman fahimtar juna. A nemi zaman lafiya da juna saboda da kuma muna da musamman mu mata ta bangaren mata mun cika samun matsalan na jahilci. Abin da kamar akwai wanda ba su taba yin tahiya ba sun je wani gari sun ga abubuwan da ke faruwa a Najeriya. To sai ka ga in sun ganka kai inda ka zo sa bako kan da ba dan kike da ke aure nan sai a dinga ganin kike da ban kike ana nuna bambanci. To shi a masalan mu tsakanin mu mata duk ko Hausan ne ba fadi daidai ba sai a dace ka ki wani ri kamar ke a jahila. To shi ya abin da ni dan fahimta a nan wurin. So apart from that duk others jam saman lafiya muke zaune ko ne ba wani masala na.
Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya zo ƙarshe. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Sokoto Muhammad Nasir da waɗanda suka ba da zarafin tattaunawa da su da Mursala Mansa da ya waƙe mana shirin zamantakewa da waɗanda kuma suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirye shirin nake cewa mu huta lafiya. Dan Allah ku zo mu dau hanyar.